Salisu Abdulrazak Sahil ya rasa kare suna Allahji Sule, muna ta'aziyya gare shi da iyayensa. Ayyukansa na kware Allah ya karba, kurakuransa Allah ya karba, Allah ya sa can ya fi nan. Akwai ɗaya daga cikin matasanmu Allahji Mamman Muri shi ma yana neman addu'a, mahaifiyarsa ba lafiya an mata sajiri a ƙasar Tahurun insha Allah. Dukka cikinmu wani wanda aka yi wa da labari muna ta'aziyya gare shi, Allah ya gafarta wa mamatanmu, ya ji kansu, ya yafe musu, ya sa can yafi nan. Wanda ke da mara lafiya a ciki gaba ɗaya mai ta wanda ke tare da mu a nan, ko mai jinmu daga nesa marasa lafiya, mu Allah ya ba su lafiya. Jinya ɗin Allah ya sa kafara ce ta zunubai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dalilin tsarkake rayuwarsu da imaninsu ne. La ba'sa bihi tahurun insha Allah. Gabanin fara darasin akwai tambayoyi masu ma'ana da suka sawwaka. Kafara da suko. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayyu ya qayyum, amin. Abunda zai bayar din ya faɗa a cikin percentage ko na me ko ba wani bayani? To abunda za a bayar din shi dace kai clarify ili ba ana daukar lokaci mai tsawo wajen bayani saboda sai an za irin waɗannan tambayoyin watakila dole ka fara nisantan su. In mutum zai tambaya, tambaye mu yadda za a gane kuma ya takaita rubutu ko ya zama matsakaici, amma ba zai ayi tambaya a dunkule mu ta bata lokaci ba. So abinda za a bayar din shi ya dace a sani. Lajnatu da'ima lil buhus al ilmiya, volume na 14, namba na 318-19, suna cewa idan kasuwanci irin wannan an yi shi a babin abinda ake cewa mudaraba ne. Mudaraba Islamic finance ne. In tsarin mudaraba ne ya halatta, in ba tsarin mudaraba bane bai halatta ba. Mudaraba yadda yake shine, misali ni da Aramma. Aramma yana da dan kudin sa naira miliyan 5. Sai bani miliyan 5 sai yace ni ba kudi na a ciki, na juya wannan miliyan 5 din. Amma da sharadi, idan yace a cikin miliyan 5 duk wata zan bashi 5% ko 10% ko 20% na miliyan 5, ko kuma yace duk wata a cikin wannan kudin zan bashi, for example, naira 250,000 misali a duk wata, kaga ya zama kaman 2.5% ko ko 500,000 na uwar kudi, anan haramun ne saboda ya zama interest. Inda ya ban kudin sai zama abinda za mu raba ba percentage din uwar kudin ba ne, percentage ne na riba. Sai ce ka rike kudin nan miliyan 5, in duk abinda ka samu a wata kana juya mana, za ka ɗauki kashi 50 cikin 100, kai mai juyawa, ni mai uwar kudi zan ɗauki kashi 50 cikin 100, to anan ya halatta. In muka ci ribar 100,000 zan bashi 50,000 ɗauki 50,000, in an ci ribar miliyan 1 zai ɗauki 500,000 zan ɗauki 500,000. Kaga anan ana raba percentage ne na riba, ba wani percentage na uwar kudi ba. In na uwar kudi ne abinda za a rika barwa duk wata, a tabbace yake baya canjawa. In ba percentage na riba ne, to wata riba watan a samu da yawa, watan a samu me dan kadan. To kaga bambancin kenan. So ba a wannan agreement na zan rika baka riba na uwar kudi, sai dai percentage na uwar kudi, sai dai percentage na riba. Zai iya cewa kashi 70 nasa ne 30 nawa ne yayi, in na amince shi kenan yayi. sannan kuma a wurin a cikin mudaraba ne yadda aka ci riba wata ran kuma wata ran za a fadi dole zama akwai yadda da kaddara cewa wata ran an samu wata ran za a rasa amma in agreement ne na riba daga percentage da uwar kuri kullun a sama ake kaman aluja to wannan bai halatta ba Islamic finance da ya halatta shi a yi shi kana iya yin mudaraba kana iya yin mura kudi daban mai juya kudi daban amma suna tarayya wajen amfanuwa daga riba din in a wannan ne yayi in kuma a wancan ne na uwar kudi a magana mafi inganci bai halatta ba wallahi ta'ala a'lam
sai malam mai tambaya sai gaba bace sai take cewa Allah ya take iyayen malam da na haramma
amin ya hayyu ya qayyum
sai tambayar da ita ce tana da set na hun wanda take so ta fitar masa da zakka a don haka akwai warwaro a ciki wanda ta shiga matsala ta cire ta sayar to idan za ta fitar da zakka za ta hada da warwaron da ta sayar ko kuma a sauran wanda ya rage za ta cire musu zakka
ita ma tambayar ba ta fito fili sosai ba zai iya daukan dan lokaci kadan a cikin fatawa islamiyya akwai fatawai da Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ya amsa volume na biyu shine wanda ya shafi magana a kan zakka don sun fara da arkanul islam ne a nan ba na 85 ya yi magana a kan cire zakka da ya shafi zinare da kuma abin da aka sai da zinare don abin da yake a takaice amsar shi ne abin da suka sayar dan kunna ko warware ta sayar warware ta sayar sai ta bar sarka to yanzu ishin a nan shi ne na farko daman abin da ake cire zakka na zinare shi ne wanda ya kai 85 grams approximately a kiyasa shi ne duk wanda ya kai 85 grams za a bada 2.5% ko kuma kashi ɗaya cikin 40 ɗinsa to da suka sai da wannan warware ɗin tambayar da za shi ne kin yi aiki da kuɗin ne kafin shekarar ta zago muƙaddara kina zakka a ramadana ne na zinarenki sai ya zama a watan sha'aban gaban ramadana sai kika sai da warware saboda buƙatar kanki da kika sai da shi sai kika kashe kuɗin saura wata ɗaya ga lokacin zakka to anan babu zakka a kan kuɗin amma inda da kika sai da warwaren kuɗin ajiyewa kika yi misali a ce naira miliyan 20 misali sai kai cikin ramadan to anan za a cire wa shi wancan sarka na zinaren zakka kuɗin ma za a cire masa zakka saboda me saboda bayan kin sayar ya sake wanzuwa har yanzu kuma daman zinare kadara ce kuɗi ne naira da kika sayar shi ma kuɗi ne so kula ga wannan akwai zakka a kansa in kin ajiye kuɗin in ko baki ajiye ba kin biya bukata ne kamar yadda kika faɗa cewa wani abu ya taso miki to anan iya zinarin da ya saukar za a cire wa zakka wanda aka sayar ba a cire mar zakka saboda me dalili saboda daman wannan ai a ka'ida bai daga cikin kuɗin da ke hannunki don hadisin cewa yi tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim hadisi na 1331 so kula ga wannan yana bukhari yana muslim so a kula ga wannan abin da yake na ka'ida shine sai a kula da kudin kin kashe ne eh ya cika shekara da kika sayar ko bai cika ba babu zakka eh kin ajiye kudin akwai zakka a kansa tunda ya cika shekara sannan in baki da hali a irin wannan hali zinare idan ya kama mace ya halatta mijin ta biya mata kudin afwan zakka in ta kama mace yana halatta miji ya biya ba dole sai an sai da shi abin da yake hannu an cire zakkan ba ga sarkar ta nan zakkan sarkan ya kama naira miliyan 2 ya halatta mai gida ce oke bari in biya miki naira miliyan 2 na zakkan naki wannan ya halatta ana iya biya wa mutum zakka akan kadarar da bai da kudi cash da zai biya wallahi ta'ala a'lam
sai na karshe assalamu alaikum malam ina muku fatan alkhairi Allah ya jika kanan da hararama
amin
tambaya ta an adam ka kwana hudu ne wannan karan bayan kwana hudun ta yi sarki sai wani abu ya dawo to sai cin wanka za ta sake yi kuma yaya azuminta sako da mai ƙaunar malam da masa fatan alkhairi a kodayaushe
dogaro da hadisi na Ummu Atiyya radiyallahu anha, hadisi riwaya na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi cikin Sunan, wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahi ya tabbatar da ingancin sa, zai zama hadisi na 307. Ummu Atiyya radiyallahu anha tana cewa kunna la na'uddu al-qudra wa as-sufra ba'da tuhuri shay'an, mun kasance idan tsarki yazo mana ba ma kirga wani abun da ya biyo bayan wannan al'ada tamu, ko da kalan sa ya zama brown ne ko kuma ya zama yellowish, wato abun da ke kama da ruwan dorawa, ba ma damuwa. Daga wannan hadisi da sauran hadisai, malamai sun kara juna ilimi, kin ce kwada hudu akan shin al'ada ta mace tana da kuma da mafiya yawan kwanaki ko ba ta da shi. Wasu ma wuni da dare, mafiya yawa wasu sun ce kwana 13, sha hudu sun ce 15, jumhur sun tafi akan kwana 10-15 ne. Sheikhul Islam rahmatullahi alaihi cikin Majmu'ul Fatawa yayi magana mai tsawo a volume na 12 namba na 237, yana cewa a magana mafi inganci, al'adar mace bai da mafi kankantan kwanaki, bai da mafiya yawan kwanaki, a magana mafi inganci, don da Allah ta'ala ya kira maganan al'ada, bai kira kwanakin da ya kiyace ba. Yadda al'ada ke da alaka da azumin mace da ainihin sallarta da kuma aikin hajjinta da ibadu da yawa, muhimmancin ya kai inda iya da muhimmanci a sanya da an kiyasta mana. Sai da suka zo da an samu sun yi bayanin karke da ke wuce kwana kaza, kula ga wannan, sai ya ce babu mafi kankantan kwanaki. Amma malamai sai suka ce idan mace ta yi kwanaki, misali kin ce kwana hudu kike yi, to yanzu sai kika yi kwana hudunkin nan, sai al'ada ta dauke, sai aka yi wanka, aka fara ibada, sai ta dawo. Fahimtar farko na malamai suka ce sai ki duba daga daukewanta nan zuwa, daga yinta da kika yi zuwa daukewanta zuwa dawowanta, ya kai kwana 15 ko bai wuce ba. Misali ya zo kwana hudu, sai dauke kwana 10, sai dawo bayan kwana 3, ga 4, ga 10, ga 3, ya zama nawa 17. Suka ce wannan bai da alaka da al'adarki, kawai wani abu ne na daban. In ku ya dawo gabanin nan kwana 15 bai cika ba, suka ce to za a ce asalin tsohuwar al'adar ce ba ta kare ba. Amma abin da ya fi zama shi ne al'asul, kuma ya fi zama shi ne aqrabu ila sawab. In muka duba littafin Dima'u Tabi'iyya lin-Nisa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, littafi ne da bai da girma amma duka yana da muhimmanci akan matsala na al'ada na iyaye mata. A babi na 2 da na 3 da na 4 yayi magana akan waɗannan masail din matuƙa da gaske. Abin da ke da muhimmanci da zai taimaka miki shine ki bambance, dole ki samu ilimin bambance al'ada da istihaba, wato na cuta, wanda in yazo al'ada ne da kuma wanda yazo na cuta ne, saboda sukan zo kusa da juna. Akwai al-hayd, akwai al-istihaba. Al-hayd shine asalin al'adar ki, al-istihaba kuma wannan na cuta ne yake biyo bayan me, bayan na al'ada. Don abinda mata suke guda uku ne, akwai wanda ke zuwa shi na al'ada ne, akwai na istihaba na cuta ne, akwai na nifasi na haihuwa ne ko kuma bari ne. Waɗannan su ne guda uku. So in al'ada ta kare ana samun na istihaba na cuta, sai ki gane me bambancin su, sai ki ga wannan da ya dawo ɗin irin na farko ne ko na biyu. Shi na al'ada na farko abin da ake iya gane shi da shi, yana zuwa baki ne ko kuma red black, wato sai a gan shi ja amma mai rinjayen baki. In kin ga baki ko kuma ja da baki a haɗe, to al'ada ne. In kuma ya koma kore, to afuwar ya koma ja, to ja kuma na istihaba ne, na cuta ne, ba na al'ada ba. Sai na biyu na al'ada ana samu iya zuwa da kauri, sannan mafiya yawa ya fi tunkuɗowa da yawa. Amma na istihaba na cuta yana zuwa siriri ne, don shi daga hanya ɗaya yake zuwa. Sai na uku wanda yake na al'ada yakan zo yana da hamami, hamaminsa za a ji is offensive haka, in ta shinshina za ta je da tsananin hamami, amma na istihaba bai cika zuwa da hamami ba. So sai ki duba wanda ya zo ɗin da wanne ya kama, idan ya zo da gaggawa sai zama ya yi kama da na al'ada, to akwai kyakkyawan zaton na al'ada ne sai ki bar ibada. In ku ya ɗauki wasu daga cikin biyu daga cikin siffofi guda ukun nan, to ana rinjayar da shi akan na cuta ne ba na al'ada ba ne, sai ki ci gaba da yin ibadanki. Kuma lokacin da ya ɗauke na farko ki duba ababe biyu, in ɗayan biyu ya faru akwai kyakkyawan zaton cewa ya ɗauke wanda ya dawo bayansa istihaba ne. In ku ɗayan biyu bai cika ba, to mai iyawa daman bai kare ba ne ya dawo daga baya. Na farko shi ne a samu aljufuf, bushewan gaba. Idan wannan ya faru gaba ɗaya bushe, to yana nuna al'ada ta ɗauke wanda ya biyo bayan istihaba ne cuta ne. Fari yana fitowa, to in ya biyo bayansa fari ya bayyana wancan ya ɗauke. Abin da ya dawo baya akwai kyakkyawan zaton na cutarwa ne. In ku farin nan bai zo ba kuma ba a samu bushewa ba, dan jinkiri ne kawai na al'adan yayi bai kare ba. Wallahu ta'ala a'lam. Ina fatan wannan bayanin ya wadatar ko? Amin. A Ramadanu tasha aya ta 7 insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
جزاكم الله خيرا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله تعالى يقول للرجال أنا با ومذا نصيب ربو مما ترك الوالدان تشين أبن دعواد أباسك بلي با ينصر رسو والأقربون دمكو سنتا ana bada rabo su ma gare su, walin nisa'i haka ga mata nasibun ana ba su. Me kenan mimma tarakal walidan, cikin abun da uwa da uba suka rasu suka bari. A cikin wannan wal aqrabuna da makusanta, mimma qalla minhu, cikin abun da ya zama kadan au kasur ko yayi yawa, nasiban wannan rabo ne mafruba da aka farlanta shi a baya. Wannan aya babban darasin da nake karantar da mu tana bata wani aiki ne da musulunci ya samu a jahiliya ana yi. Abinda ake a jahiliya shine a iyaye mata ba a ba su gado idan baban su ya rasu ko mama su ta rasu. In aka gama yi miki gata shine kika yi sa'a, ba a saki a cikin kayan gado a raba da ke ba. Amma asali gadon ma ana iya rabawa da su. Akwai abin da suka yi a jahiliya mai kazanta, to the extent that ana iya raba mutum babansa ya rasu a raba gado da a saka uwarsa a gadon, a raba sai a ba wa ɗa uwarsa a matsayin gadon babansa ne, sai ya je ya ajiye ta a gida kaman iyalansa yana iya mu'amalan aure da ita. Uwar da ta haife shi, ai wannan in ya fi ɗan wake, to ya fi ɗan wake damawa. Musulunci ya zo ya samu mata ba a ba su gado. Wannan kuma ba wai addinai ba. In ka dauki ancient Greek civilization, the ancient Roman civilization, waɗannan guda biyu duk da ana ga civilization ne shekaru dubbai da suka wuce mata ba'a ba ta gado. So da haka musulunci na cikin matakan farko a duniya na ƴanta mace, na farko ƴancin shine musulunci bai yadda a raba ta a gado ba. Na biyu sannan ita ma tana da haƙƙin sai an ba ta gado. Kuma haƙƙin a ba ta gado a matakai da yawa. Idan tana ƴa babanta ya rasu, matukar ƴa ce tasa, dole sai an ba ta gado. Na biyu tana uwa sai an ba ta. Kaga kenan ƴanci yanzu ƴa na cin gado, uwa na cin gado. Tare kuma da banatul ibn su ma akwai halin da suke iya cin gado. To sai musulunci ya ƴanta sai ya ce a'a, yadda ake ba wa maza gado tun a jahiliya a hana mata, to yanzu maza suna da rabo, mata suna da rabo, ba za a hana kowa ba, kowa yana da haƙƙi. Shi yasa duk wanda yazo yake ce maka wai addini musulunci ya tauye haƙƙin mata ɗayan biyu, ko bai san addinin ba ko kuma son rai ya hana yayi wa addinin adalci. Amma babu wani wuri ɗaya da addini yazo yace mace na da haƙƙi a tauye mata. Mace da aka maida ita kaman sarauniya, albashinta in tana da shi nata nata ne, naka na menene, naku ne. In tana jaura a gida, ribarta nata nata ne, naka naku ne. Idan ita tafi kowa kuɗi a garinku ko ƙauyenku, matukar ta ba da kanta gare ka na iyali, ka ciyar da ita, ka tufatar da ita, ka ba da masauki, ka ɗan ba ta pocket money, duka haƙƙinka ne. Natan nan nata ne, naka kuma naku ne. Ba da Allah wani gata ya wuce wannan. Kuma addinin ya zo ya ce maka matan nan ba ko ce mamarka ce, ga haƙƙinta a kanka, sanda aka kira haƙƙinta sau uku gaba na kira na babanka. Don haka gold medal nata ne, silver nata ne, sai kuma me bronze nata ne, sai na ƙarshe tukunna shi ne aka ɗauka aka bawa baba. In kuma gara maka ce premium nata ne, gold nata ne, silver nata ne, sai na ƙarshen aka ce an bashi tare da ba walakantar da shi aka yi ba. Amma dalili saboda mace ta fi buƙatan mai tallafa mata da mai kula da ita da mai ɗaukan hidimarta. Yanayin jikinta in ka ga tsarin jikin, jiki ne na jin daɗi. To yasa ake so ko ina take zama akwai wanda aka ɗorawa nauyin ya ɗauki nauyinta. Babanka na rayu ya ɗauki nauyin. Yana rasuwa kana saure sai ya ga duk hidiman mamanka yanzu ya dawo kanka. Ko da baka yi aure ba za ka ga kai ne mai nemewa ka kawo mata, saboda yanayin jikinta na sarauta ne, na jin daɗi ne, na morewa ne. Amma in ka ga jikin namiji, ai ka san daga ka gani ka san ɗan wahala ne. Yadda aka tsera mu kana dubawa ka san dama akwai burbuɗin mu sha wahala. Shi yasa ita namiji mace yanzu misali in ta cika ƙarfi is dangerous. Ka rike mace ka murɗa ta tsaya ka gagara juyawa dangerous ne. Amma kada rike haka sai ta faɗi to ado ne ga mace. Amma namiji da ya zama lange-lange in ka taɓa sai ya faɗi sai a ce kaman ɗan Daudu. Amma ka zo ka jake shi ka koma baya ka faɗi ka ganshi a tsaye to shi ado ne. Shi wannan ƙarfin ka ganshi yadda ka san ice in ya tsaya, in ya fusata ka ga ana watsiya to namiji kenan. Amma mace ta yi ka ga an watse to is dangerous. Yanayinta ba na wannan ba ne. So, wannan yanayin halittanta, to halitta ne na queen, halitta ne na sarauniya, halitta ne na princess. Shi yasa ake so duk hidima ku kare a kansu. Yanzu duk da barbarunka, kai ne kasuwancin kaza, kai ne bugabugan kaza, kai ne soyo kaza, kai ne aikin kaza, duk menene ka nema ka kai gida. In ka kai gida wa za ka ba wa? Ita za ka ba wa. To wannan a ce wai addini bai mata gata ba, kai kana nan duk hidima ta kare a kanka, kai ne noman rani, kai ne noman damuna, kai ne ɗanka noma, kai ne ɗanka za, duk ka kare a cikin bala'i. Amma duk ita kake yi wa, ita kuma tana zaune a gida. Wata ma an kawo gidan tana da mai dafa mata, akwai mai wanke-wanke, akwai mai shara, ba irin yadda iyayenmu masu kai ta yi ba, Allah ya ji kansu. Tana da mai mata wanke-wanke da shara, haka sai ta harɗe ta zauna, yaya kun gama wanke-wanken? Eh to shikenan, me yasa kun dora kaza? Okay. To bayan sati minutes a zo kuma in faɗi me za a ɗora, ba haka ake yi ba? Wai wadda aka mata wannan, wai ita ma ta yadda wai cewa wai addini bai mata gata ba. Wai ita ma wai ta yaudaru cewa addini bai mata gata ba. Ai addini shi yayi wa mata gata gata da fitan hankali. Shi yasa Allah yace lir rijali nasibun, maza ar-rijal jam'i ne na rajul, rijam ya zama jam'u taksir ne. Nasibun suna da rabo, nasibun shine hazzun, suna da hazzun rabo da za a ba su. Min mata rakal walidan, lir rijali ne matsayin su a nahwu. Lamu tamlik shi ar-rijal fa
majrur bil ya
ar-rijul, ar-rijal asali shine me, shine khabar muqaddam, nasibun din shine mubtada muakhkhar. Asalin maganan nasibun lir rijal ne, za a bada rabon gado ga maza, mimma daga cikin taraka, abinda iyaye suka bari shi ake cewa me at-tarika ake fadan su, abinda aka bari. Wanda al-walidan, walidan shine a matsayin fa'ili, kuma ya zama musanna ne. Baba a ce al-walidu, mahaifiya a ce al-walida, in an hada su su biyu sai a ce al-walidan. To tunda yazo al-walidan yazo a matsayin fa'ili ne, taraka al-walidan, taraka fi'ili ne ma bi walidan, ya zama fa'ilun marfu'un bi ish
bil
alif li'annahu ish musanna ne. So tunda a musanna ne, musanna yurfa'u bil alifi yunsabu wa yujarru bi ish bil ya. So daka mimma tarakal walidani, cikin abinda uwa da uba suka bari na gado, to da da miji ana bashi. Wal aqrabuna da makusanta, makusantan nan ba sai aka ce al aqrabuna, ba a ce al aqarib ba. In an ce al-aqarib su ne makusanta, al-aqrabuna makusantan makusanta. Wato a cikin makusantan ma, to makusantan. Shi yasa aka ce al-aqrabuna don ismu tafdil ne. Wato a makusantan naka, makusantan makusanta su ne al-aqrabuna. Shi yasa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da ya zo raba gado, sai ga yana raba biyu, akwai rabawa bil fard, akwai rabawa bil ta'sib. Rabawa bil fard shi ne wanda nafsi ya kira rabonsa da za a bashi, kaza da kaza da kaza nasha ne. Bil ta'sib kuma an kira a bashi, amma ba a kira percentage ko kuma 1 over 2 ko 1 over 3 ko 1 over 4 ba, to shi yana gado ne bil ta'sib. So daka a cikin abin da iyaye suka bari ana bawa da namiji, wal aqrabuna cikin abin da ƴan uwa su ma suka bari, wanda suke magadan mutum, da duk inda aka je aka zago makusanta sai an ba su gado, mutane biyar ne da ba a taba kange su, su ba yadda za a yi kare su, in dai suna a cikin imani sun yadda da Allah, kuma ba su suka yi kisa suka zama sadadin barin ka duniya ba. Dan wanda ya kisa ba a bashi gadon wanda ya kashe idan an samu ganganci a ciki, ko ɗanka ne ya kashe babansa ba za a bashi gado ba. Amma kuma baban zai iya gadan ɗan, shi ne ɗan ya harbi baban, gabannin uban ya rasu kuma aka buge ɗan shi ya mutu, to a nan sai ran sai ya fita gabannin na baban bayan ya harbi baban, to a nan baban zai ci gadon ɗan, saboda ɗan da ya kisan ya riga baban tafiya. Guda biyar ɗin nan, na farko akwai uwa, na biyu akwai uba, na uku akwai ɗa namiji, na huɗu akwai iya mace, na biyar akwai ahadus zaujaini, miji da mata. Shine in namiji ne, to zai waɗannan zai shiga cikin mai gadan matarsa, in mace ne ta shiga cikin masu gadan miji. Waɗannan biyar a kowane hali matukar suna cikin imani, kuma ba su yi kisan kai na wanda za a gadan ba, suna cin gada. To shi yasa cikin al-aqrabuna su ake kira, su ne ba a musu hijabi, wato ba wani wanda zai zo ya sha makance su a ce banda su a gado. Duk inda mutum ya rasu, matarsa ko matansa za a ba su, ɗansa namiji iya da shi, ƴarsa mace na da shi, sai kuma gaba uwa uba, akwai uwa da uba. Mafhum? To su ne asalin al-aqrabuna da ba a kare su. Amma akwai wanda ake iya kangewa, shi ne in uba yana raye ya sha makance babansa, in ya rasu to babansa na zuwa matsayinsa. Idan ɗa yana nan a wani hali zai karɓa, a kowane hali zai karɓa, in ya rasu to akwai kuma inda in an rasa ya za ta zuwa ga ɗan ɗa, amma in babana nan ya sha makance ɗansa. So amma waɗannan biyar su ba a sha makance su. Mafhum? Tayyib, su ne wal aqrabuna, su ne sai aka ce al aqrabuna ba ce al aqarib ba, saboda makusantan makusanta ne. Haka walin nisa'i, haka ga mata. nasibun akwai rabo, ai nasibun ne lin nisa, shi ma'anan muftada da khabar ne sai zama muftada a mu'akhar da kuma khabar muqaddam a nahwu kenan. Mimma tarakal walidan, cikin abin da uwa da uba suka bari, wal aqrabuna da makusanta makusanta, mimma qalla minhu aw kasar, duk kankantansa kuma duk yawansa. Abinda wannan yake bayyana mana a ka'idan gado, ba a sha makance wani dan karancin dukiya, sai dai in mutum ya ce ya yafe. Yau idan mutum ya rasu ya bar naira miliyan goma, za a raba waɗannan duka. Idan abin da ya bari naira dubu ɗaya ne, to ita ma dubu ɗayan duk wanda ke da haƙƙi sai an bashi, sai dai in ya ce ya haƙura. A dubu ɗayan nan sai a zo a ce kaza na uwa ne, kaza na uba ne, kaza na mata ne, kaza na ɗa ne, kaza na ƴa ce, kamar yadda za mu yi bayani insha Allah ta'ala nan gaba. So da haka mimma qalla minhu aw kasar, duk abin da yake ƙasƙancinsa da kuma duk yawansa suna da gado, haka sai an ba su. A nan wurin ayat ta kawo bayanin mujmal ne, ba ta yi tafsilin me rabon da za a ba su ba, saboda iya daga cikin khitab na Qur'ani shi ne sai ya kawo maka abu mujmal, gabannin ya kawo, wato mujmal sai ya baka a dunkule, gabannin gaba ya baka shi a details, a bayani ka fahimta. Irin wannan ne yan jaridu ke kwaikwayo a iya magana, sai a zo a ce maka, sai a ce a senator passes away a heading din, wannan ya tilasta, sai ka bude labarin ka karanta ka gane wane ne ya rasu, sai a baka headline kawai. Amma inda ce aka yi senator waza da sunansa ya rasu, baka da bukatun ka shiga cikin news, sai ka ce wannan na riga na sani, shikenan ka wuce. Amma da aka baka sunan a dunkule, ba haɗu waye a ciki ba, kuma wanda suke da matsayin suna da yawa, akwai foma, akwai sabin, kawai sai aka faɗa, to kana so ka san waye, to sai ka shiga labarin. Wanda shi ne usulubin da Qur'ani ya yi, za a ba wa namiji da mace gado, amma ba a gaya maka me rabonsu ba, kawai sai aka yi shiru, ɗa yana da shi, ya tana da shi, to me rabon? In kaga in ka ɗauki zahirin ayat sai ka ɗauka rabon daidai wa daida ne, amma in ka shiga wasu ayoyi sai ka ga akwai bambanci a rama, babu misali kwaya ɗaya ko kwaya biyu.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
wannan misalai biyu a ran mai babu dake da munasaba, inda Allah ya tafsilin na farko ayata 11 cikin nisa'i da yace yusikumullahu fi auladikum, anan sai yace li zakari mithlu hadhil unsayaini, namiji da yana bashi rabon mata biyu. Fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ شِيمَا النِّسَاءِ كَانَ آيَةَ 176 kaga a wadannan guda biyu Allah ta'ala ya riga ya bambance mana yadda za a bayar mafhum tayyib. Don haka sai yace nasiban rabo ne mafruba wanda aka farlanta shi, saboda me yasa ai shi gadan ana ce masa al-fardu ne, ilimin sa sai a ce ilmul fara'id. So shi ne nasiban mafuruba, abu ne gado da Allah ya riga ya raba shi da kansa, ba a bar ku da hankalinku ku raba ba. Hikimar da ya sa shari'a ta ce a ba wa namiji rabon mata biyu, yanzu kaddara Allah ya kiyaye, mahaifinku ya rasu an raba gado, kai sai ka samu naira miliyan biyu, yayarka ko kanwarka ta samu miliyan ɗaya, misali nake bayarwa, tana karɓa sai jarrabawa ya faru, mai gidanta ya rasu, za ta ci gadonsa. So in ta bar gidansa ya za ta koma gidanka, za ta zo ta zauna. Idan babanku ya rasu, ƴan uwanka da suka ci gadansu matan karkashinka za su dawo su ci naka nan, wannan biyun da ka karba da kai da su ya zama naku gabaki daya. Saboda nauyin kanka bai dawo. Yau idan babanku ya rasu da yayunka mata da ƙannanka, in kana da ɗarfin asiri da tausayi, to duk kuma nauyinsu ya dawo kanka, yanzu ya zauna. In mazansu suka rasu, to ya kudin makarantar ƴaƴan ma sai an kawo masa, sai ka kai tallafi a kanka zai dawo. Shi yasa duk abin da shari'a ta yi akwai hikima a ciki, kuma babu dama ka kore su. Yayarka ce wataƙila ma wata ta yi aure ba haife ka ba, amma ran da auren ta ya rasu gidanka za ta zo ta zauna, in ta samu sabon bazawari kuma kai za a zo a samu yango ya zo kuma kayan daki ma sai ka tallafa mata kuma miliyan ɗinta nan tana nan ta murkushe kayan ta yi shiru naka kuma fa sai ku haɗu ku murkushe shi ga baki daya jama'a haka ne ko ba haka ba
haka ne
shi yasa duk abin da shari'a ta yi akwai dabara a ciki shi yasa Allah ya ce nasiban mafruda a hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wanda hadisi ne mai matukar muhimmanci a raba gado mu iya mu ci gaba da bayani a kansa a wannan sura din har mu kammala maganar gado insha Allah yana cewa alhiqul fara'id li ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar wannan hadisi yana bukhari iya muslim ya kawo shi hadisi na 1615 yace ku rika sadar da gado zuwa ga ma'abotansu abin da ya saura sai a bawa closest da namiji ko dan uwa namiji so a rike hadisin insha Allah ta'ala zamu ci gaba da bayani akan sa zaka nasiban rabo ne mafruda wanda aka farlanta iya daga cikin usulubin qur'ani shine ba a ce ga wanda ya farlanta ba amma kai ka san waye farlanta shine wai akwai ka'idar abin da ya zama an san shi ko ba a faɗa ba to faɗan sa ba dole bane nace jiya da na tashi ina magana ban kammala ba dan ce kawai ina bukatan aya sai ya kawo mun ayar ko ban kira suna ba wa ka fahimta shine alaran ma shi ya kawo ayar ko ban kira suna ba yayi shi yasa aka ce nasiban mafruda rabo ne da aka farlanta amma ko ba a ce waye farlanta ba ka san Allah ne yayi dan daman qur'ani din sako ne na Allah subhanahu wataala magana ce ta sa subhanahu wataala na'am
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا الله يتي وإذا حضر القسمة idan suka halarto wajen rabo din suwa kenan ulul qurba ma'abota kusanci wal yatama da barayu wal masakin da talakawa farzuquhum minhu ku san musu ku azurta su daga cikin abin da ake rabawa din sannan bayan nan sai ku yi me wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai ku gaya musu magana wacce take mai kyawu sananniya mai daɗi wannan ayar abinda malamai suke fada hatta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa wannan aya na kama da ayoyi na Qur'ani da ko ba su ce maka abu ga yadda ake yin sa ba kana fahimtar cewa ashe haka ake yin sa wato abinda ayar nan ke fada shine cewa lalle ashe a da idan za a raba gado ana ɗayan biyu ko a tara mutanen anguwa su ga rabon da aka yi ko a tara ƴan uwa su gani shine rabon gado ba a boye ake yin sa ba ana yin sa a bayyane ne duk wanda yazo ba a ce a fita ba maso ka zauna a wurin matukar dan uwa ne don ana bukatan yawan shaidu akai wato rabon gado iya so a samu ilani kada a je a ba wani gidan wani ya zauna a cike ce an ba da gida mai daki kaza wa Muhammadu amma kanin sa ne Abdullahi ke aure in ba shaidu to ran da Muhammadu baina sai Abdullahi in babu imani sai ce a gidan sa ne tamman akai a gaban jama'a kowa san gida kaza na wane ne gona kaza ta wane ne tunkiya kaza na wane ne to koda an samu sabani akwai jama'a da yawa da so ga me za a yi akai za su ce a'a ba faka akai ba shi yasa anan sai Allah ya ce in ana idza hadaral qismata idan suka halarto qismata ai shine qismatal mawaris idan aka samu ulul qurba ƴan uwa na jini sun zo da miskinai da marayu sun zo ba a ce a kore su ba sai aka ce a cikin rabon gadon ma a dan san musu suma wanda yake bayyana cewa idan aka san ma waɗanda suka zo ganin rabon gado dan kaɗan dan transport money ko dan token da ake iya bayarwa ko abu da tura ke cewa dan tips irin ga dai dan naira 2500 transport a je gida babu laifi an raba kuɗi naira miliyan 50 gado gare su a ciki sai aka ware 50,000 sai aka ce waɗanda suka shaida bari a ɗan ba su kaɗan-kaɗan to yayi amma karfa abu a ce kuma kuɗin miliyan 5 ne wanda suka shaida suna da miliyan 2 magada miliyan uku to anan bai yi ba abinda ake bayarwa irin dan tips din nan ne dan dai dan tunda kun zo ga dan naira 3000 wa da 4000 wa da 5000 wa daga kauye ma yazo aka yi kaza da shi to zaka koma kauye to ga naira 5000 a wani ga 1000 wani kan ma'ainan ku sai to ba shi naira 500 ko dan dibino a sai ai bude baki to sai Qur'ani yace irin dan tips da ake bayarwa a cikin babu laifi wa idza din nan menene na'am wa idza yana iya daukan zarf iya daukan kuma sharadi duka biyu na dauka
na'am
in kace zarf ne ya zama wanda suka zo wurin zarful makan kuma yana iya daukan zamanin ma
na'am
amma in kace wa idza habara kaga ya zama sharadin shine halatan nasu
dan
haka wa idza hadara alqismata qismata shine maf'ulun bihi din amma anan sai aka jinkirta fa'ili ina fa'ili ulul qurba wal yatama wal masakin sune fa'ilan dan haka alqismata shine maf'ulun bihi so dan kace hadara kaga fi'ili ne me madhi mabniun ala ish fi mahalli mabniun ala alfath kawai kaga alqismata maf'ulun bihi mansubun ulul qurba kuma shine fa'ili ina kuma zammar tasa take wawul jama'a ya dace zama yana da nunin to ina nunin din an yi hazfin nunin so da aka hazfin nuni din shi ya tabbatar da shi haka ya zama ulul qurba wal yatama shi kuma nan ne ake kaddarawa alal alifi wal masakin kuma me gata nan zahiri so da aka idan aka zo raba gado a wajen rabon sai makusanta da marayu da ƴan uwa suka zo suka shaida to su ne fa'ilai din a wannan wuri Allah ya ce farzuquhum minhu a wannan wurin ku azurta su daga me daga gare shi sai Allah ya ce minhu shin daga cikin kudin za a basu ko kuma daga wani kudi na daban za a basu a magana mafi inganci zai koma kan gadan ne so ana ba su daga kudin shi zai ce minhu daga gare shi amma a can baya sai ce wala tu'tu sufa abwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman sai ce farzuquhum fiha bai ce minhu ba nan ma akwai aya ta biyar da muka yi ajiya sai ce farzuquhum fiha anan sai ce min me yake nufin fiha fiha abinda ake nufi a wurin shine in kana juya dukiyar marayu sai suka zo neman kudin abinci da kudin makaranta to kai kokari ya zama daga cikin ribar kudin da ke hannunka ake sayan abincin da kudin makarantan ba daga uwar kudin ba ke sa aka farzuquhum fiha ai a cikin wannan tijara da kake yi daga nan zaka cire ribar ka basu kar kai ta basu uwar kudin ka bar kudin ya kare fiha daga ribar nan warzuquhum minhu kuma daga cikin kudin gadan ne so daga dan wannan tips da ake bayarwa dan kudin transfer wanda suka zo daga uwar kudin gado ake bara wannan aka yi bai zama an ci dukiyar marayu ba insha Allah ta'ala kuma Allah yace wa qulu lahum qawlan ma'rufa bayan kun yi wannan kuma ku gaya musu magana mai dadi wannan yake bayyana maka magana da zaka gaya su wa zaka magana mai dadi wadannan ulul qurba wal yatama wal masakin makusanta da marayu da talakan da suka zo me dalili mutun ya zo a gaban sa an raba naira miliyan 50 wani ya samu miliyan 5 wani ya samu ta samu miliyan 2 da kadan wani ya samu miliyan kaza shi sai aka dauka kuma wanda ya rasu nan wansa ne uwa dai uba daya sai aka dauki 5000 aka bashi saboda shi yanzu bai daga cikin magada mun fahimci maganar
na'am
dan kanin sa ya ci miliyan 5 shi da yake wan mamaci dan bashi naira 5000 kaga ai ya cancanci a cewa na kuyi hakuri kun rasa dan uwa dan Allah wannan dan rage hanya shine ku gaya musu magana mai dadi
na lura
saboda matsalar gado wani wanda ke nesa zai zo ya amfana fiye da wanda aka haife ku tare da shi Hassan da Usaini ne rana ɗaya aka haife su yau Hassan ya rasu iyalan Hassan na iya samun naira miliyan 10 a gado amma Usaini da suka zo duniya take bai da naira 10,000 saboda iyali da ƴaƴa da iyaye sun sha makance shi bai da rabo a ciki ke sa Allah ya ce duk da haka zai ji radadin rasa dan uwansa kuma dan abin da aka raba ma shi bai da rabo a ciki sai aka ce ku dan mika musu dan tips dan kadan ku ce da Allah ayi hakuri addini ne na Allah haka ya tsara ba son mu bane ko duk duniyar aka baka Usaini wallahi ba za ta magance radadin rasa san dinka da kai ba ba za magance ba wancan ki hakuri kin rasa kane kin rasa wa ko duk duniyar aka baki dan uwan ki yafi miki so wannan kudin ba wani abu bane kawai dai dan abure da aka ce ku dan rage hanya an za ku koma gida shi sa Allah ya ce duk da kun ba su ku bi bayanta da kyautata magana saboda me saboda a ciki su suka fi kusanci da jini amma tsarin Allah kuma sai ya ce a ba wa mace da ƴaƴa fiye da nasu ai zaman ƴan uwantaka mutum ya kalle ka ya ce wani cikin ummana ne uwa ɗaya uba ɗaya ake babu dangantaka ta jini da ya kai uwa ɗaya uba ɗaya kuma a zo wanda kuke uwa ɗaya uba daban-daban a wani halin wanda kuke ɗan uba da shi sai ya ci gadon ya kuma sha makance yayarka da kuke uwa ɗaya uba daban-daban kuma kaga ai ya dace a bar magana mai daɗi saboda a shari'ance sai kaga ɗan uwa na wurin uba kaɗai ya fi fawa amma haƙiƙanin ƙauna fi sabilillah sai kaman ɗan uwa na wurin uwar ya fi maka shi yasa saboda wannan yasa wanda kuke uba ɗayan ma ba a ce masa ɗan uba sai a ce ɗan uwana ne sai an jona shi jikin mamar taka don ya zaume don shi ma ya zama ɗan uwan an ɗauke shi ai da ɗan uwan uwa da ɗan uwan uba kowa ɗan uwan ne ba ɗan uban ba ne kuma ko a Hausa sai ka ce wani fa ɗan uba ne to matsala ce ana maganar hasada ne da kiyayya in an ce kai wani akwai ƴan uba to matsala ne amma in ka ce wani akwai ƴan uwantaka aka kira uwa to ko ba dan uwan jini bane akwai alheri
gaskiya ne Allahu Akbar subhanallah
yasa Allah yace ku gaya musu magana mai dadi abinda kuka ba su ba gado bane amma sadaka ce wannan sadaka din ku fadi magana mai dadi yaran ma kana da aya akan wannan ko mu ce
qawlun ma'rufun wa qawlun ma'rufun يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
آية تفرقوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آية نوع بكرة بند ده حمسة ريبيو ده ستين ده با نادوا ده هدو الله يمكى البركة آية ريبيو ده ستين ده هدو وننتهنا ai sadaka ne kuma ai bagar magana sai dai ai magana mai dadi sai ta biyu sai kuma sai ba damuwa sai kuma ta biyu ai misali ne a raba yana son ba shi da mai kare karowa sai ta biyu cikin suratul isra wai ba a rasa nono a riga suratul isra aya ta dawa aya ta 28 Allah ya muku albarka wadannan duka misalai ne ba lokacin tafsirin su ke bayyana cewa ko da an yi sadaka da aka yi waɗannan ƴan uwan mamaci ko wasu bare to ba a ma mummunan magana ana magana ce mai kyau sannan akwai wata fa'ida ilmiya a nan muhimmiya da Allah ya ce farzuquhum minhu sai ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku azurta su daga dan abin da ya saura na gadan kuma kuma su magana mai kyau akwai al-ihsan al-fi'li akwai al-ihsan al-qawli kaga farzuquhum ku ba su dan kudi wannan ihsani ne na aiki ihsani ne mali na dukiya amma waqulu kuma ihsanun ne qawli na magana shi yasa a duk aikin alheri ka rika hada magana da aiki ka rika hada me magana da aiki kar ka zauna kullun babban ka ni wallahi ina son babban nan ni wallahi babban nan na son sa baka taba sai amma ragon laye baka na da hali azumi baka bashi ko kwanan shinkafa daya ba baka damu da iyalansa ba sai tsabar cika baki kana son babban ka to ai ba gaskiya ne kana son sa ba sai dai in baka da hali shi yana da hali ko babbanin sun yi yawa bai isa kan wani ba amma fada da baki baya wadatarwa sai da aiki sai sa Allah ya ce ku azurta su kaga wannan a aikata ne ga kudin ku rike sannan da baki kuma sai ku yi kuma sanda aka fara gabatarwa yi da aiki gabannin da bakin sai a dauka a ce wane ya rasu wanku ne uwa daya ba daya ku yi hakuri a tsarin Allah ba ku da rabo a gado amma wannan dan abun transport money din an ce a baku wannan kuma bai hana kuma fa a yadda na faɗa ne wantaka a samu wani bangaren uwar bai son ka wani bangaren uba yana son ka yana iya faruwa amma shari'a tana magana akan abin da yafi yawan aukuwa ne yawan aukuwa din shine abin da muka yi bayani a farko nadir jiddan amma in real situation sau wani lokaci ana iya samu wani dan uba ne amma yana tsananin kaunar ka zai biya kuɗin ƴaƴanka kuɗin makaranta zai baka gidan zama ka zauna in baka da magani zai baka duk time da kake damuwa zai taimaka maka mai iyawa wani dan uban ya maka wani dan uban bai maka ba so in shari'a ta yi magana tana magana akan majority ne amma baya hana a samu exceptional cases ɗaya biyu da ke nuna koma bayan haka kuma yadda shi dan uwan naka haka ya faru mafhum aka ba wa ƴaƴanka gado maza da mata da iyaye da iyalai shi bai samu ba to shi ma haka zai je a auri wata a zo a bashi gadonta a wani hali a hana yayunta uwa ɗaya uba ɗaya gadon saboda tana da ƴaƴa sun sha makance to shi ne kuma adalcin shari'a shi wan usainin naka da ya rasa ko hasan din akwai kuma randa zai je a auri wata ya ci gadonta ya kuma hana ƴan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya gado dalilin shi da ƴaƴansa kaga shine adalcin shari'a in a wani wuri ka rasa to yadda aka maka a wani wuri aka yi blocking dinka to kai ma ka je ka yi blocking wasu a wani wuri shikenan an yi one one kenan an yi drogo shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa qulu lahum qawlan ma'rufa don haka bayarwa ulul qurba makusanta yayunka kannanka maza da mata da ba su da gadon ka ana iya daukan wani abu a basu an zo raba gado in dukiyar na da yawa ana yi daukan miliyan biyar biyar goma goma a basu saboda su rasa dan uwa me asara danka ya ci gadon miliyan hamsin a dukiyarka wanka uwa ɗaya ba ɗaya an bashi miliyan biyar ka yi asara ba ka yi ba amma wannan idan za a dan ƙara kuɗin sai da kuma amincewan magada wanda ba a sha makance su biyar uwa uba ɗaya mata ko miji mafhum kuma waɗanda ake ba ulul qurba sai na biyu waliyata ma marayu kaga anan ma girmama maraya ne yasa marayan da ba ma dangin iya ne ko dangin baba ba in dai yazo jaraban gado saboda darajar maraya to ana ɗauka a bashi wannan kuɗin amma ba a ce yara ba a ce fa gulam ba ba a ce a sai aka ce yatama marayu za a bawa wato in an zo rabawa sai a bambance ƴaƴa da suke marayu a wurin da waɗanda ba marayu ba sai a bawa marayu wanda ke da baba sai a ce to ka je gida ka ga da babanka shikenan an gama wal masakin da miskinai kaga miskinai sune asali fakirai in an kira miskini ba a kira fakiri ba to fakirin ya shiga ciki to fakirai da miskinai sune talakawa waɗanda suke ba su da abincin yau balle na gobe ko na jibi in ma akwai na yau da goben da kame-kame ake yi to wannan yake bayyana in akwai mai arziki da ya zo wajen shi ba a bashi ko da ɗan uwa ne na jini ya zama arzikinsa na kuɗi ya fi mawaci to shi ba ya da rabo a ciki ana ba wa miskinai ne a waɗanda suka zo din mafhum kaga adalcin shari'a miskine ana iya bashi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waɗannan su ne guda uku da ake bawa ƴan uwa na jini da suke da bukata, marayu da kuma miskinai. Malamai suka ce shi ɗan uwa na jini ɗin idan ya nuna iya da ɗan sha'awan shi da yana son ɗan wani abu na ɗan uwansa a bashi, ko naira 1,000 ne za a bashi. Suka ce dalilin kiran ulul qurba ana iya bashi in shi ya roƙa, in har ya nema ba za ka hana ba, amma ba za a bashi abin da ya taka kara ya karya ba. Mafhum? Tayyib, ina ga sai mu hakura mu tsaya a wurin, ba za mu iya shiga aya ta 9 ba gobe ma tashi insha Allahu kan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم. سي الله كيم قوي إن شاء الله.